sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfi da Hashim Gumel tare nake da Ibrahim Kalma Tigarba da masu sauraron abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 13 ga watan Satumba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu Sarki Charles da Ingila da ƴan uwansa uku sun yi ta takawa a hankali suna bin bayan motar da ke dauke da gawar sarauniya Elizabeth Jelini a wani jerin gwano da aka yi na nuna addini a Scotland. Kasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwato wasu ƙauyuka da dama a arewa maso gabashin ƙasar, inda ta fatattaki wasu sojojin Rasha zuwa kan iyakar ƙasashen biyu. Sannan a ƙasar Mozambique, masu tsauraran ra'ayi da ke haɗa kai da ƙungiyar ISIS sun shiga kai hare-hare a kudancin ƙasar sosai, inda har suka isa lardin Nampula mafi yawan jama'a.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar IPAB mai rajin ballewa daga Najeriya ta bayar da umarnin zama a gida a yau Talata. Ko menene dalili?
Farko dai rana ce ta sauraron karar jagoranmu Mr. Inambi Kanu, na biyu kuma ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kawo a jihar Imo. Dalilin kenan da ya sa muka dauki wannan mataki.
Haka kuma za ku ji cewa
Hukumar Lafiya ta Duniya ta bakin daraktanta na Afrika Dr. Mashidiso Nwete ta ce a halin yanzu Najeriya ce ke kan gaba wajen yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar ƙyandar biri.
Sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani. Kamar kowace ranar Talata, muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Sarki Charles na Ingila da ƴan uwansa uku sun yi ta takawa a hankali suna bin bayan motar da ke dauke da gawar sarauniya Elizabeth Jelini a wani jerin gwano da aka yi na nuna alhini. Aka bi ta titunan da suka yi cinkus da mutane a Edinburgh, Scotland. Sarki Charles saye da kakin soji ya samu rakiyar Jimbiya An da Yerima Andrew da Yerima Edward, yayin da motar da ke dauke da akwatin gawar mahaifiyarsu daga fadar Holyrood House, masaukin sarauniyar a hukumance da ke Scotland, zuwa babbar majami'ar Gales. Elizabeth ta rasu ranar Alhamis a Balmoral Castle da ke yankin tsaunukan Scotland, wani wurin da take matukar sha'awa. Dubban 'yan Scotland ne dai suka fito bakin titunan Edinburgh don nuna girmamawa ta ƙarshe ma marigayiya sarauniyar. Jelitini, kasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwato wasu ƙauyuka da dama a arewa maso gabashin ƙasar, inda ta fatattaki wasu sojojin Rasha zuwa kan iyakar ƙasashen biyu. Bayan wata da watanni da Ukraine da Rasha suka kwashe suna ɗan samu da kuma rasa 'yan yankuna, shugabannin Ukraine sun burge a wata hoɓɓasa da suka yi tabazata tun daga farkon watan Satumba a yankin Kharkiv. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ansa a ƙarshen mako cewa tana janye sojojinta, cewa tana sake haɗa kansu ne a gabashin Donetsk. Ole Senehubov, wanda shine Ukraine ta naɗa gwamna a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabas, ya ce a wasu fagagen dagar masu kare ƙasarmu sun kai hari har kan iyakarmu da Rasha, inda har sojojin Rasha suka yi ta janyewa cikin firgici. A ƙasar Mozambique, masu tsauraran ra'ayi da ke haɗa kai da ƙungiyar ISIS sun shiga kai hare-hare a kudancin ƙasar, inda har suka isa lardin Nampula mafi yawan jama'a, inda suka kai farmaki kan wata ƙungiyar 'yan Katolika, cikin waɗanda suka kashe har ma da wata mai aikin ibada 'yar asalin ƙasar Italiya. Da farko masu tsauraran ra'ayin sun farma lardin ne a farkon wannan watan, sannan suka ci gaba da kai hare-haren, suna ta farma cibiyoyin karkara da kuma kulle kawunan mazauna wuraren. Yakin sunkurin nasu ya tsaya ne a lardin Cabo Delgado na arewa mai nisa a Mozambique, inda aka hallaka mutane wajen 4,000 baya ga wasu 950 da aka raba su da muhallansu cikin tsawon shekaru 4. Wannan tashin hankalin ya kuma kawo cikas ma wasu ayyukan bunƙasa tattalin arziki ciki har da aikin da kamfanin Total Engages na kasar Faransa ke yi na samar da gas da kuma gina wata babbar mahaɗar ma'adinai inda za a rika hako sinadaran yin batirin iza motocin lataroni irin su Tesla.
Tunan jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da labarai amma kafin nan zamu leƙa Najeriya inda a yau Talata ake saran shugaba Muhammadu Buhari zai kai ziyara aiki jihar Imo. To sai dai kungiyar IFAB da ke rajin ballewa ta kafa kasar Biafra ta sanar da daukar matakin bada umarnin zama a gida. Wakilinmu na yankin Naji Delta Lamida Abubakar Sokoto na dauke da rahoton.
Kungiyar nan ta IFOC da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra da ke yankin kudu maso gabashin kasar musamman jihar Imo inda nan ne dandazonsu yake na ci gaba da nuna turjiyarsu kan batun ziyarar aiki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kawo a jihar Imo a yau Talata. To sai dai kuma kungiyar ta IFOC ta ayyana zaman dirshe na gida wanda ake gudanarwa a kowace Litinin a baya, ko da yake dai zaman na dirshe na yau Talata zai nuna kalara na goyon bayan shugaban kungiyar ta IFOC Mr. Nnamdi Kanu da zai gurfana a gaban shari'a a yau Talata, inda kungiyar ta IFOC ta ce za ta gwada cewa su ne ke da yankin da kuma karfin iko a yankin na kudu maso gabashin kasar. Kungiyar ta IFOC ta ce kada wani ko wata su leko waje. A yau Talata da ake saran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai bude wasu manya-manyan ayyukan raya kasa guda hudu da gwamna Hope Uzodinma ya aiwatar a jihar ta Imo. Wani kusa a cikin kungiyar ta IFOC Mr. Emmanuel Kanu ya ce,
of course, you know that each time the RPA bill goes to court, Uzodinma is not the kind of... We usually observe sit at home. It's a microphone.
Yana cewa ne yau Talata abubuwa biyu ne za su faru a yankin kudu maso gabashin kasar. Na farko dai rana ce ta sauraron karar jagoranmu Mr. Nnamdi Kanu. Na biyu kuma ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kawo a jihar Imo. Dalilin kenan da ya sa muka dauki wannan mataki na bada umarnin zaman gida na dole. Kuma ina son in shaida maka cewa muke da iko na yankin kudu maso gabashin kasar, kuma ba mu bukatar ganin kowa a waje musamman a yau Talata. Ba ruwan mu da wata ziyara ta wani shugaba, muke da ikon yankin kudu maso gabashin kasar. To sai dai kuma rundunar yan sandan jihar ta Imo ta ce ta shirya tsab domin ganin cewa an gudanar da ziyarar ta shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ba tare da wata matsala ba. A yayin da nake zantawa da ita, wata Amaka Okafo da ke baiwa gwamnan jihar Imo shawara akan harkokin yan jarida ta bayyana mani makasudin ziyarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jihar ta Imo.
Amaka Okafo, Special Advisor, New and Electronic Media. Zuwan shin biyu ne kenan, an zai commissioning projects guda uku da kuma spending time da mutanen Imo.
To yanzu wani kalubale ne jihar Imo ke fuskanta ganin cewa ƴan kungiyar IFOC sun ce gobe a ci gaba da zama gida na dole.
Wannan lokaci suna magana haka, the president ya zo last year sun yi magana haka, amma mutane sun fita, mutane suna son president a nan, an san sovereign government ɗin yana kare, just a few people ne kai ana tsoro.
Jihar Imo dai jiha ce da jami'an tsaro ke fama da ƴan kungiyar ta IFOC, inda bayanai suka nuna cewa rayuka da dama da dukiyoyi suka salwanta. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Owari, jihar Imo, Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Dr. Filu Jiya Litini, Prime Minister Bangladesh, ta ce dadewar da ƴan gudun hijirar Rohingya sama da miliyan guda suka yi a cunkusassun sansanoni a ƙasar ta zama barazana ga tsaro da kwanciyar hankali matuƙa. Baya ga kuncin da su kansu ke fama da shi, dadewar da suka yi a nan na shafar ingancin tattalin arziki, muhalli, tsaro da kuma siyasa da zamantakewar Bangladesh, a cewar Prime Minister Sheikh Hasina a wajen bude taron wuni uku na kasashe 24 na yankin India da Pacific. Amurka da Bangladesh ne masu masaukin baki na wannan taro kan tsarin tafi da sojoji. A ƙarshe a Sweden da farko sakamakon kusa da na ƙarshe na zaben da aka gudanar ranar Lahadi ya nuna cewa wata gamayyar jam'iyyar siyasa ta masu ra'ayin riƙau ta kama hanyar yin galaba kan wata gamayya ta jam'iyyu masu ra'ayin sassauci ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Magdalena Andersson. Hadakar ƴan adawar ta kunshi wata jam'iyya mai adawa da shigowar baki wadda ta yi fuken da bata taba yi ba wannan karan. To sai dai sakamakon farkon ya nuna an yi kankankan ta yadda sai da hukumar zaben ta ce ba za a iya sanin sahihin sakamako kafin gobe Laraba ba, lokacin da ake sa ran kammala har hada wasu kuru'un da ba a kidaya ba cikin har ma da waɗanda aka kada daga kasashen ƙetare. Bisa ga kidaya ta farko, jam'iyyar Social Democrat ta su Andersson mai ra'ayin sassauci ta samu kashi 30.5 cikin 100 na kuru'un wanda ya fi na kowace jam'iyya. To amma gamayyar jam'iyyu hudu na masu ra'ayin sassauci ta kasa samun adadin da ake bukata a majalisar dokoki mai kujeru 349. Da farko hasashe ya nuna cewa Andersson za ta iya galaba amma da kyar. To amma kuma da aka doshi yamma sahihan kurku suka dada shigowa sai sakamakon ya nemi karkata ga yan ra'ayin riƙau kuma.
Labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce Najeriya ce kan gaba a yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar kyandabiri a Afirka. To sai dai wasu ƴan Najeriya na ganin rashin daukar matakan wayar da kan al'umma game da cutar shine sanadi. Wakili Mahawa Umar na dauke da rahoton.
Hukumar lafiya ta duniya ta bakin daraktanta na Afrika Dr. Mashidiso Muwete ta ce a halin yanzu Najeriya ce ke kan gaba wajen yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar kyandarbiri. Daraktan ta ce mutane 524 ne aka tabbatar da sun kamu da cutar kyandarbiri yayin da mutum 12 suka rasa ransu cikin kasashe 11 na nahiyar Afrika, inda Najeriya ke da kaso mai yawa na yawan mutanen da suka mutu da kuma waɗanda suka kamu da cutar. A wani rahoto da hukumar kare yaduwar cutuka ta fitar satin da ya gabata, ta ce daga watan Janairu zuwa Agusta na wannan shekarar an samu mutum ɗaya daga jihohi 6 da suka mutu sakamakon cutar. Jihohin da abin ya shafa sun hada da Delta, Lagos, Ondo, Akwa Ibom, Taraba da kuma Kogi. Haka kuma yawan mutanen da suka kamu da cutar ya kai 241 tare da samun ƙarin mutane 21 da suka kamu da cutar a cikin mako guda, wato daga 15 zuwa 21 na Agustan wannan shekarar. Dr. Abdullahi Bula Garba shine daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja.
Najeriya tana daga cikin kasashen da muka samu wannan taimako na na'urorin gwaji na gano cutar biri a jikin mutum. Shine ma yake taimakawa NCDC shi suke amfani su gano, wanda kullun suna faɗa mana ga iya cases din da aka samu ga kuma inda aka same su. Bangaren rigakafin sa aiki ne wanda yake namu ne duk lokacin da Allah ya sa ya wadata. Ana nan ana aiki a kanta duk lokacin tunda aka samu wani rigakafi ko kuma wani mataki kwakwara, to insha Allah za mu zo mu tabbatar cewa mun aiwatar da su a cikin fadin kasar nan.
A nasa bangaren babban jami'in kiwon lafiya Dr. Hassan Shu'aibu Musa ya ce hukumomi da gwamnati na buƙatar taimako wajen daƙile yaduwar cutar a cikin al'umma.
Nigeria Center for Disease Control sun yi hoɓɓasa gurin ganin an daƙile wannan ciwo, amma suna buƙatar taimako daga gwamnati, taimako daga irin wannan ma'aikatu na ƙasashen duniya saboda a kawo kayan aiki a ɗebi sample a yi gwaje-gwaje musamman ma gwajin da ake kira polymerase chain reaction abu ne da yake buƙatar high technology ya kamata a ce gwamnatin Najeriya an tallafa mata saboda a daƙile wannan ciwo sannan kuma ya kamata ɗan Najeriya duk wanda yake da close personal contact da wanda yake da wannan ciwo sai a kiyaye
na zanta da wasu ɗan Najeriya game da hakan ga kuma abin da suke cewa
sunana Isa Usman gaskiya hukumomin lafiya na Najeriya ba su wani hubbasa kan ganin cewa sun wayar da kan mutane game da wannan cuta ta kendan buri ba saboda in dai magana wayar da kai ne in muka duba kamar na COVID-19 yanda aka yi ba yanda zaka ce mutum bai san me yayi COVID-19 ba kuma ya take yaduwa kuma ya zaka kare kanka amma wannan ko uhu
sunana Muhammad Kawo Isa wa su wannan hukuma gaskiya da lakin wayar da kan mutane game da wannan cuta sun gaza dan saboda kaci 90 a cikin 100 na mutanen kasar Najeriya ba su ma san da cutan ba to ballantana kuma su dauki mataki akan ta ina kira ga gwamnati da su kara jajircewa ganin kan cewa ya za a yi a wayar da mutane su san kan cewa ga wannan cuta kuma ga ta yanda za su yi su magance ta ba sai ta zo ta addabe mu ko kuma a yi yanda za mu yi kasa magance ta ba
idan za a iya tunawa an samu bullar cutar kendar biri ne a Najeriya a watan Satumbar 2017 kawo yanzu mutane 14 ne suka mutu inda hakan ke nuna akwai barazanar mutuwar kashi 3 cikin 100 na duk waɗanda suka kamu da cutar Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Hawwa Umar to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango to yanzu a nan Washington DC agwamna cewa karfe 1 da minti 16 na dare yanzu kuma sai
saka mai wuya Juma barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa mu da ku a sabon shirin tsaka mawuya yau ne muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawara da muka yi kwanaki muna sauraro kan jinkirin najin sabon sarkin katsinar maradi a jamhuriyar Niger a wannan kashi na ƙarshe zamu ji shin wace rawa tsohon gwamnan maradi din wato Zakari Umar ya taka kuma wace rawa sabon gwamnan maradi din Abubakar Shehu yake takawa wajen ganin an zo ƙarshen wannan cece-kuce da ya janyo wannan jikiri na nada sabon sarkin katsinar maradi din muna tare da masu muhawara din guda biyu wato Bashir Hamisu dan Badau da ke wakiltar gidan marigayi sarki Alizaki da kuma Muhammadu Lawali dan kusu dan kudozu mai wakiltar masarautar Katsinawa Mansur Sani dai ne wakilin mun na camaradi shirya mana wannan muhawara kuma gashi da mutanen nashi
na'am kuma in jawo ɗan uwana mu zanna saboda ni wai sarautar an kai ka ai ba dan ne aka ma ba dan saboda jagorancin al'umma mu da muke so kin ne wanga sarauta muke madanta in dan mu zo mu cuci talaka ko mu je mu yi wani abu wanda ba na daidai ba fasa kan talaka Allah ka ba wanda duk zai tsaya tsakanin shi da Allah ya bi haƙin al'umma
kin ne za mu jagorancin da aka zo wanga da kwamu dan Allah ya kawo zaman sarkin na gari a abu da talaka ke yi Allah ya mu zabi na alheri ba mu ce ga wani ba ba dan wani kowa ne Allah ba mu nagari wanda za mu gidan wani
dan wani kowa ne wanda suke gaduwa dan wani
dan wani mai
kan gado dan wani
dan wani kan gado ne wannan wasi a shi kida
yo kai
yo wannan wasi a shi kida ya zo ra mutu ba sai mu zama
azamna
sarki 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 mu da sarki
azamna azamna
azamna
ko da ba wani aure da
to energy
duka ka san wa
kuwa mai du hankali
ina
ni hankalin mu gare ka yake
yawa
yanzu kai malam Bashir
yawa
sai ku ce wai a wai uban mutum ya buga tambari yayi sarauta ya gada yanzu baka san ba akwai gendarma baka san akwai police ba
baka san akwai sarauta gargajiya
ba saurara ka shi
sarauta gargajiya ce
wani wani abu
mun abu ka san gendarma
eh ai sai ka bar ni in nan magana ta fado sai ka shi yanzu an aka zo aka ce mu kawo takardun takardunmu na takara an ba dan da aka ma aka cuce mu ba cutan ba kai eh wancan gwamna wanda ya tashi Zakari Umaru ya cuce mu ya cuce Katsina
cutan mu ya muku
to shi ya san da mu ga yawan mu ba za mu ci mu mai da su galadima ba rukun kwaya
galadima mai rukun
kwaya eh wanda kudirin da muka yi tunda aka azai
ne sa kuke zargin da
eh saboda aka su suka yi wannan aika aika ka gane ko muka yi takarda tun fara ka san abin da na tare yace in kai yi kiri tsare to dan ka ga mun yi wannan an gama tare da su kuma a ce kaya sai ba mutanen kirki bane yau aka yi suka ce fasirar su kuma ga su sun jawo su ka gane ko sai aka bi wata hanya sai aka zo mu ba a shawarce mu ba kuma doka da kuduri na sarauta na gidan sarauta ya ce in za a sarki mun kuka azu takara a kira kan sarki duk kowane bangare an aka kira sai a ce to ku ba da wanda za a rukan kwaya kawa belko haka yi mun muka ba da galajima to wanda zakar umur bai yi ba
wancan gwamnati ne wancan lokaci
wanda ya tashi ba bai yi ba kawai lallabo sai zo ya ce magalaji aka aika ana kiran galajima sai ya ce da sarki guzo ya rusu wane ne yayin rukan kwariya sai ya ce shi sai ya ce kana da takarda sai ya ce kawo ta yaje ya dauko aka cika aka bashi mu ko ga kaida
ka doka ba ku kallon galajima a matsayin sarki mai rukan kwariya
a yanzu muna ganin shi akwai wani dalili da Allah ka tana mana ya dama dalilin da yasa
me ne dalilin
dalilin da yasa mun dauki koyi muka je muka iske wanda sabon gwamnati wanda aka kawo mangalatizan sai ya ce to abinda nake so dan Allah dan annabi ku kwantar da hankalin
shi Abubakar Shehu mai girma gwamnatin jiha na yanzu
ne yanzu ba taji ko ya tattara mu duka ya ce ya ji kuma ya ga takardun da muka yi to mu bari dan Allah mazanna lahiya mu jawo dan uwanmu mu kwantar da hankali abin nan ga hannun gwamnati
wai magana ga wajen
jiha ga ina zuwa taka da dan suji suka ce duka takardun mu da komi na gidan sarauta ne ga hannun gwamnati yake su wanga da aka azar rukun kwariya komi za su yi ai akwai makarbai na gwamnati na ko ina da ko ina ko da kun yi takarda kun ci ba kusa kuma haka ta kasance to ku bar mu Allah ku yi hakuri wallahi daga nan muka nutsu muka ce to mun yi
kun yi biyayya
ka gani ko ai ba mu san kamalin da shi ba amma da ya kira mu yayin mu wannan abu ko mu ji dadi ba ba mu sabka ba ai mun sabka muka bar shi da yayi magana ga wallahi dan haka sai muka mai da komi ba komi ba kuma yau ko cikin wallahi ga nasihar da yayin mu ko cikin don da Allah ya ba kun ga mutanen dole mu sai mu zanna da su domin Allah ai jagoranci ne ake so ai ba wani
abari shi ma dan ba dole
cewa shi jagoranci shi Allah ke shi galajima ba shi gani sarki ba Allah ke sarki duri ba sai sarki dan da kuma sarki kaura ba sarki wanda Allah ya yi saurara shi Allah ke sarki eh wanda Allah ya riga an aka ne zalunta da aka hido an aka riga aka dauka da Allah daukowa Allah zai samu mantuwa dauko wanda Allah sarki sai fata ba shi abin abinda Allah shi ke yi wani ba yin abin amma yau in da wani Allah ba sarauta mun yi ka dauka mun a rogon abin nan aje da wani abuwan nan mu aje wani kwasan ta kare akwai mun shi da wannan azara mun Allah ya dami ta abuda Allah kawo zabi da alheri shi ne ke gare ga wanda abu ta ne ta ce wata umwani gare mu duka dan sarki kana duk ba mu gura dai ba mu dai ba wanda ake duka daki gura dan kana dan magaji mu ta ce mu abin nan ke ga ubamu mu da ne ko bige ga ubamu mu za mu shirin miki sai ce ko ba dan na ji dan ba da ko ake abu sai gidan masiru sauran abin da ke ubun mu su ta ga ubun mun kawo da duk gramu to sai ce sai ni kare ke da sarki ko da ka wa dauki wannan Allah ya kaddara wannan samu wani tsirfa wannan Allah ya ba a zo a rungume da sarki kan mara ni
wanda kuka tsaida a matsayin yan takara a bangaren hukudin
mu gidan mu ne to uku kusa a gidan mu mu kan cikin gidan mu
mutanen gari suna ganin mutanen da suka tsaya takara sun yi yawa dukkan su sai yazo daga cikin tsaban ku ne
dukkan su ga guda ne dukkan da sarki ga guda ɗaya ne e babu wannan ko duka dan sarki dan dai ake da wani abu duka sarki a yanzu a ce tana bada abu sai wanda ko da ko ba yanzu ba tabbaci ne
malam lawalin jini dan kuzi ni kake gani a matsayin ka na biya maraji yawan hitsuwa yan tatara za ka ganin wannan ba zai nuna cewa babu rishin baba cikakken hadin kai ba kowa ma yana iya hitsuwa wannan lamari
to wannan magana da ta hidi gaskiya ne saboda shi duk abin da za a yi na takara ba siyasa ba ce ya kamata mutum san abin da yake tunda ana iya a samu makiyan garin ma ko ko makiyan masarauta sai su zo cikin gida su ce kai wani kuji ke ce madan ke takara kai ce mawanga na ko ya takara to ka gani akwai rishin fahimta abubuwan in akwai
wasu ba su san
abin ba sani ba gani sarauta daukar ta suke wasa ne sarauta ba wasa ba ce wallahi ba wasa ba ce ba wasa ba ce amma
bangaren ku kuna da
wasu ni bangaren mu duka gidan mu kya suka yi ni suka goyi bayan
da kana takara
kare mako kare ku
za ni ci san san kujeran ne yasa kake fata wa'anda suke mulki
a shi to idan mi da ban bace da ban bata sauran su dan kulo da ban su kure eh
tun maka nisa
ba tun mun nisa ba idan ai ai ba ga nan ba an san wanda ya shekara kaza wanda ya shekara kaza
eh shi ma ya san yaje kaza
dan da ba kai ba ni wallahi ba wani abu bane ni ali ba ni da amon gani shi amma bisa kan gidanmu Ali ba ni goyen bayan Ali namuni shi amma yanzu ga magana ta
kuma dibo ina so kudin aje guda daya da Allah ya
so da kai ka sakaice suka yanzu saboda Allah da Annabi tunda Ali yake da mu ba a taba yin sauga ba ko dakin naibo ko dakin da jaci ko dakin dan kunoro ko dakin kure ko shi ko ɗiyen shi a ce ga mu mun yi barazaji da su in namu ne ba ai tun fadawa tun kan sarki buzuna da rai me yasa ba ai ba
wannan magana da yake gani ga mu bai ba dai hujja ba sarki an zaki sa dai na kan ya mai da kan sarki baki da bila sarki ga muwa da kan sarki ga maradi na ji da dadi na ga ka hani
wa ya sarki da dai ni ba dai ni ina so amma ban je ba
to kai da kasa ka sarki
eh ni kai da kasa ka
eh ana sun fada ni ta amma ga dan kolodo na wanda ka so iso eh ana zaki kamar
yanzu za a sa
eh shi dan kolodo ba wanda so ka ga rumu ana zaki
irin gulguje a gulguje me fatan ku biya maradi dan bado game da sarautan maradi
fatan Allah ba za mu da alheri Allah ka za mu sarki da alheri ko me to sai muke wata Allah fa adadi kamar wanda ko Allah ka ba mu kamar alin ko kuma da shi eh muna fata ga Allah
insha Allah me za ka ce a biya mara
yawa mu muna so Allah ya kawo mu kawo sarki guzu eh wanda za ta domin Allah a yi aiki na gaskiya ko ba gaskiya ba kuma muna roƙo muna kira ga al'umman mu na Katsina dan Allah dan Annabi su yi hakuri su yi hakuri kasta ga wai a'a an kosa dole ne suna da kuma nan wani bangare suna da gaskiya saboda kana so kaga sarkin ku kana so ka fito daga ina ya fito kana so ko abokinka ne ko nan goma ko wani abu ko ba gaskiya ba to amma mu da ke yan sarki muna son a ƙara bincike bincike ake so sai ya danna ba ka tsammani waye he ka waye babanka an babanka ma dan yayi to wanda ya yi babanka wane ne
to mun gode sosai masu sauraro kamar yadda za ku iya lura ne lokacin da aka ɗiban mu wannan shiri ya kawo jikinsa da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin sauran abokan aiki na sassa daban-daban daga nan gidan rediyo muryar amurka sunana Mansur Sani nake cewa ku kasance lafiya.
To madalla a gaida malamai da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Sarki Charles na Ingila da ƴan uwansa uku sun yi ta takawa a hankali suna bin bayan motar da ke dauke da gawar sarauniya Elizabeth J. Litini a wani jerin gwano da aka yi na nuna alhini aka bi ta titunan da suka yi cinkus da mutane a Edinburgh, Scotland. Sarki Charles saye da kakin soji ya samu rakiyar gimbiya an da ya rima Andrew da ya rima Edward yayin da motar da ke dauke da akwatin gawar mahaifiyarsu daga fadar Holyrood House masaukin sarauniyar a hukumance da ke Scotland zuwa babbar majami'ar Gales. Jiya Litinin kasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwato wasu ƙauyuka da dama a arewa maso gabashin ƙasar inda ta fatattaki wasu sojojin Rasha zuwa kan iyakar ƙasashen biyu. Bayan wata da watanni da Ukraine da Rasha suka kwashe suna ɗan samu da kuma rasa 'yan yankuna. Shugabannin Ukraine sun birge a wata hoɓɓasa da suka yi tabazata tun daga farkon watan Satumba a yankin Kharkiv. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ansa a ƙarshen mako cewa tana janye sojojinta cewa tana sake haɗa kansu ne a gabashin Donetsk.
To madalla masu sauraro a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu dawo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya. Wanda zai zo muku da shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Kafin mu sallama sashen Hausa na miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan marigayi Ciro Mungumar Alhassan bisa rashin jikarsa Ruqayya Bashir Alhassan. Allah Ubangiji ya jikanta ku da rahama mu kuma idan ta mu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a zirce mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalama Sigarba wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku sai kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Musa Karol. ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuciya. Assalamu alaikum.